Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji, a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole. Baya ga haka, muna dauke da maimaitin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman.
A daidai lokacin da ake ci gaba da samun ruwan sama sosai a jamhuriyar Niger a wannan lokacin da ke kasancewa lokacin noman damana a duk faɗin ƙasar, ana iya cewa waɗansu manoman murnar su ta fara koma ciki sanadiyar waɗansu ababe marasa daɗi da suka hada da tsuntsaye da murzuna da suka abkawa damanar su da ke gab da soma yin kwari koma kai ga matakin ɗebewa a nan gaba. Ɗaya daga cikin manoma karkarar Tsarnawa ya yi mini ƙarin bayani game da wannan matsalolin da manoman wannan yankin ke fuskanta irin wannan lokacin.
Alhaji ba tun ga mako to noma, alhamdulillah mun gode ma Ubangiji Allah, ruwa da mun ga ruwa, to kuma mun ga cancan yau ga makwabta waɗanda an makusantan mu. To abin da ka gani ga wani kana ji tsoro, abin da ka gani ga wani kai ka ji tsoro, wanda ka ga gina dan uwarka ya kama da wuta, to kai samu naka ruwa. Mun da ba mu tsoro, mun samu damana, muna murna, mun ga haci, mun ga alama haci, mun ga miya sabaka da alheri. Inda ruwa na sai dai a ce bannan ruwa, amma ga makwabtan mu ga murduna, ka kan mu wasu haɗi, ga tsotsu ya bige wasu, ga shayau ya kan mu waɗanda ba su fara ido ba. To kaga kenan, kamar wannan in akwai tagaji ga Allah, ga ma'aiki, murnar da muka ga Allah da shugaban mu na ƙasa, ko to abin da muka fata shugaban ƙasan mu shi duba shi kula da ƙasa Niger, dai ƙasa shi ta mu ma nashi, to shi kula muna, Allah shi kula muna, shi taimaka muna inda an ka samu matsalolin gana abin daga taɗin noma lahiyan mutafa. In fa noman nan to mu harshen lahiya ya same mu, in hunuman nan ya gyaru zaman ƙasa ya same mu, da hunuman nan ya tangarda, to fa zaman ƙasa ba mu da shi, ba mu da labarin shi. To wanga shi ajin jikin mu, shi a ciyon mu, a samu ga albarka ta sauka, ba mu da matsalar komi ga Allah, ga ma'aiki, da har gare mu harshen gabanin mu babu wanda adalai yi gare mu, mu laye mu yanzu ga muna ta sabuku, ko dai a taimaka mana da magani wanda za mu samu abin da mun kashe ka, ko kuma a taimaka mana ga Allah, ga ma'aiki, da abin da zai kashe mana waɗanda kwaji, kar su same mu ko su cuce mu. Wasu gonaki wani ƴan uwa sun tashi yanzu kamar nan, wannan kwari sun faru jibisu, sun faru mai gozo, sun faru dole, wannan kwari sun faru takarma akwai su, sannan ban da wannan kwari akwai su mai gozo, akwai su takar, akwai su dole, akwai su dosai, duk waɗanga wasu gonaki sunana. To kuma wannan abu ya riga ya hurce, babu hala ai shibka yanzu, sai dai ai kallon kara. To muna roƙon Allah, wanda bai kai gari shi ba, ga Allah ya sa kai can, shi muka fata ga Allah ga mu aiki. Shugaban mu Muhammad Isu shi mai diba muna.
Noma na duke koma na tsaye ga masu yin noman hauya, ana danganta shi da tsohon ciniki da dan Adam ya gada tun daga mutum na farko a bayan ƙasa, cewa da Annabi Adam shine gimshikin da ke tallabe tattalin arzikin ƙasar Jamhuriyar Niger, haka ma shine babban arzikin arewacin tarayyar Najeriya. Shi yasa manoma dake wannan matsa-matsan iyakar birnin Kwanni ta Jamhuriyar Niger da karamar hukumar mulkin Ilela ta jihar Sokoto tarayyar Najeriya kokawa da wannan matsalar, ganin cewa akwai alamun yiwuwar samun alherin albarkatun noman damana a wannan shekara ta 2020.
Sunana Alhaji Bello Lawai. Yau karkarar Lawai, matsalar da anka samu ta tsuntsu da wani kwaro da aka ce ma dan shayau, kana ganin zangar ne ta zage kai, amma dan shayau din sai zuwa canye, kuma tsuntsaye suna bin haci suna canyewa. Muna kiran ya da shugabannin nan mu na ƙasa su taimaka ma talakawa kan wannan matsala, saboda shi talaka abin da ya noma in ba samu ya kai ba, ka gani matsala ce. Don Allah, don Annabi, a taimaka ma bayan Allah, a taimaka ma talakawa abincin su ya isa lahiya. Kiran da muka yi da shugabannin ne kenan.
Ina Anas mai magani hakan dan mare. Tsuntsaye Allah dai Ubangiji shi wa mutane saukin su, amma kuma dai gaskiya misali Allah bin je dauke mana wannan alluba, da alluba kam sai dai duk abin da ya tankaro da Adam kawai ya ce dai da dama za a ce, kawai da dama dai da sauki za a ce, amma komai kowa yana son sauki. Gaskiya Allah ya muna saukin su, saukin wannan kwarin gaba daya.
Sunana Yahaya Isu, liman kin masallacin Ilibaji a Kwanni. zancen tsuntsaye duka abin da huskanto al'amarin noma na rani ko na damana ya kamata duk abin da an ka ga ya taho abin da ya tsugoto a maida shi wajen Allah a ci gaba da roƙon Allah Allah ya kawo mu sauki ba sai an ce a karanta kaza ko kaza ba kuma Allah sa malumanmu suka ce ga abin da za a karanta wato kuma muna tare da su amma shi duka alluba in ta shigo maganin ta addu'a addu'a kuma ba a kebe a ce sai wance kaza ko kuma wance kaza ba duk abin da ka daga hannu kan roki Allah da shi ubangiji Allah zai biya maka bukata amma bisa ga sha'anin tsuntsaye hasbunallahu wa ni'mal wakeel ana iya karanta wannan du'a'i ga duk wanda Allah ya sa ya iya karantawa ba sai an ce a taruhi guda a karanta ba ko kai dai kai sallah kana iya karantawa ka roki Allah ya kawo saukin abin da ya tsananci damana kan ta bana ubangiji Allah ya sauko mana ita da alheri kuma har yau muna fatan ubangiji Allah ya sa abin da mun ka gani Allah ya sa mu ci shi da lafiya kuma Allah ubangiji ya kai shi lafiya
kasancewar an samu ruwan sama sosai a ɗan kwanakin nan tsuntsayen da murzuna sun yi dama sosai inji hakimin masalata hedkwatar matsafa Arna na jamhuriyar Niger da yace daman sun sanar da hukumomin wannan kasar da cewa akwai damana mai albarka a bana haka ma akwai ambaliyar ruwa da alluba ga cimakar da za a noma a cikin gonakai
sunana Bagel na masalata da sunana wanda yake akai sani na shi Ibro Isu tsuntsaye kan daga farko sun so tada mun hankali ga baki dai ba wai wanda ta yi idanu ba suke ma matsama kamar wanda ta hudda kai ta fara hudda kai suke hawanta kahin ta ido zage kai kawai sai dai kaga abun nan duka sun sasake abu to shine ina ganin ga lokacin nan mun je mun ma magabata koken wannan abun Allah dai da ikon shi kuma gashi Allah ya kawo mana saukin abun tsuntsun dai nan dai gare mu yanzu yayi sauki yayi banna sosai yanzu in ka tace cikin haci akwai zangarnar da in ka diba sai ka diba tun daga kasan ta har sama babu dan tsaba ko guda gare ta duka ya sasake kuma wannan zudin nan dake shanye bunnan haci shi ma ya banna ɗan muka kai su ga tahukan da suka kwana su ko su dauko jirgi su zaka su hesa mai magani shi mututo bana babu wannan abin da ya sanya ni ce ma muna tashi da iyalinmu da matanmu duka mu yi daji da biduduwa da komi mu hau itace muna kidi saboda shi gaba
shi ma dan majalisar wakilai manu kira yayi ga hukumomi na kasa da su agizawa manoma a cikin wannan lamarin domin su ci moriyar aikin nasu na bana na noman damana
dan kwanakin ga muna fuskantar matsala sunsu damana ta bana ta zo da dan gaugawa a halin yanzu haci sun fara kanu sun fara ma ido za a cewa to sai wannan matsala ta tsuntsu ga tanan ta kunno kai mutane suna bakin nasu kokari irin wanda sun ka iya in an ka fuskanta matsalar shi zuwa ne ake ana mishi yaya yare da mayya saboda kace samu damar kwantawa shi banna to amma babban magani shi da ya kamata a ce an taimako mu gwamnati kawo dauke saboda yayan mutane ba ta isa kuma tsuntsu shi ko abu ne mai banna cikin lokaci dan kadan eh saboda hakan ga ya kamata muna hankokin mu gwamnati na kira gwamnati na Allah wa'anda hukumomin na wa'anda ka kula da wannan fanni na noma su samu na hannu saboda tsuntsu fa matsala ta wata babba insha Allah tsuntsu ai da an ce gashi nan to ya fara banna kenan kuma kamar yadda ne faɗa maka tsuntsu banna shi kai cikin dan lokaci dan kadan ne saboda gudan girgije na ana ganin ulgayar shi da ya sauka ga gona dan lokaci dan kadan in ba kula ba to banna shi kai saboda hakan ga ya kamata a kulu
kamar dai yanda aka saba ɗan shekarun da suka gabata hukumomi kan aiko jirgin kashe kwari da ma na halaka tsuntsaye da zaran hakan ta wakana ga gonakan manoma kuma shine manoman ke fatan gani ko a wannan shekara ta bana ta 2020 hukumomin na kasar sun saki maimaitawa Haruna Mammana bako na birnin Kwanne sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
To madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin kasuwa akai miki dole
shirin BOA Hausa kasuwa akai miki dole kasuwa
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka gani nan a kasuwar nan da ake kira kasuwar FCDA wacce take anguwar area 11 nan dabda ofishin babban ministan Abuja inda kuma kasuwa ce musamman da take saida kayayyaki da suka shafi kayan abinci ina tare da mataimakin shugaban wannan ɗan kasuwar ma gaba ɗaya wani mai fara da shi
sunana Ibrahim Muhammad Lawal
a takeice faɗa mana abubuwan da kasuwar nan take kunshe da su wanda yake sauraro ya fahimta
kayan abinci, nama, kayan tumatir, kayan provision, dide wani harkan kayan abinci wannan kasuwar tana dauke da shi.
Abinda ya bada mamaki yadda ake tada kasuwanni daga tsakiyar gari saboda cinkoso gashi nan nan ne dabdama ofishin babban ministan Abuja, amma ga kasuwar nan tana cikin maki. Menene ya takeici tarihin kasuwar nan da har yanzu take wanzuwa ba tare da an tada ita ba?
Mutane da suke kewaye da suke da ofis a kewayen kasuwan suna jin dadin kasuwar sosai. Akan sayar abubuwa cikin sauki, kuma mutum zai zo daga ofis ya tashi ofis zai zo ya biyo kasuwan ya sai abin da zai siya ya ji dadi, cikin jin dadi ba wani matsala. Mutane suna jin dadin kasuwar nan sosai fiye da yanda kake tsammani saboda sauki da suke samu. Ko mutum zai zo ya sai kaya ya sai abin da yake so, kayan abincin shi zai aje motar shi kusa ya gama ya siya a kai mai har mota, abin yana ba su sha'awa yana burge su. Shi yasa har yanzu wannan kasuwa take kara samun baki da yake zuwa ana siyan kaya a wannan kasuwa. Dan tsakankanin na dan kai abubuwa da suka dan kara kuɗi saboda karancin su a gari sanadiyar wannan COVID-19 da aka samu, ya zamanto wasu abubuwa ba a shigo da su sai zamanto sai suka dan yi karanci a kasuwanni ma gaba daya. Amma cikin hukuncin
an mana misali waɗanne abubuwa ne suka yi karanci?
Eh, kaga kamar abubuwan da yake kamar da ake shigo da su daga waje ba wai na nan kasa ba.
Ga wani malami nan da alama ko ya zo sayan kayayyaki da wannan kasuwar. Ko za ka gabatar mana kanka da kanka?
Assalamu alaikum, sunana Muhammad Abdullahi, muna nan anguwa ne na area Ilawu. Nan muke zuwa mu sayi kayayyaki, su tumatir, su nama, su albasa, akwai komai da komai cikin rahusa don yafi kusa da duk inda muke. Kayayyakin suna da sauki akan fiye da sauran wurare.
Wani ya tada injin markaɗe, ina ganin kusan ba za mu dakatar da shi daga wannan sana'ar ba. Ga wani malami za mu zanta da shi.
Sunana Muhammad Kabir.
Muhammad Kabir, ni ke man na gane ka ba?
Insha Allah, ka taba zuwa wani lokaci zuwa shekara biyu da kusan suka wuce haka. Ka zo nan mun magana da kai a wani lokaci. Daga nan dai Allah bai sake samu ka haɗu ba kuma sai yau.
Yawwa, Muhammad Kabir ba kai ne mai wulbairo ba da mai sai da rake?
A'a, Allah dai ya sa lokacin da ka zo an yi daidai da dai mai rake ya zo, ka zo ni ma Allah sai na da bukata kuma na tsaya.
Amma na ga alama kamar harkokin kasuwancin ka sun bunƙasa yanzu kamar littafa ta yi gaba.
Alhamdulillah, ita harkar kasuwa ko da yaushe ita rayuwa ta dan Adam, Allah na ba kowa rabonsa daidai lokacin da ya ga dama.
Faɗa mana dami-dami kake sayarwa?
Alhamdulillah, ina sayar da doya, Allah da ikon sa kuma cikin haka da juya juyan da ake dai ana dan samu dan wani guri nan daga bayan nan na dan sayar da, ina dan sayar da kayan wuta haka dan naira 30, naira 10, naira 20 ina dan shigowa ana rage na abinci.
Ba mu labari ga dai doya nan manya-manya, shin ya farashin doya yake?
A, na shekara kusan 10 ina sana'ar doya. Allah da ikon sa bai taba sani sai doya da kuɗi ba, in je in cire kuɗi masu yawa in sai doya ba kamar shekarar bana. Kuma ba doya kaɗai ba, duka sauran abubuwa haka ana dan samu irin wannan yanayin na lokaci.
Wato kamar wannan kashin doyan nan ina ga kashin su kanka yayi guda biyar ko?
Guda biyar.
Eh, to guda biyar din nan naira nawa ne?
Ana sai da su naira 4,700. Wata kuma in ta cika girma sosai ana sai da 5,000. 6,000 ma tana iya kai girman ta kai yanda ake bukata.
A can baya ya farashin doya yake, shin dama haka farashin yake ne ko kuma karuwa yake ko saukaye?
A, gaskiya ba doya dan sabu karin gaskiya kuɗi akan, saboda a da irin yadda za a sayar da banadin kamar ya ce 3,500, a da to da ba ta wuce 3,000, wanda ake sayar da irin 4,500 a da ba ta wuce 4,700.
Kuma abin da ban mamaki ai ba za a ce karin farashin dala bane ko na, tunda wannan doya da ina ga a nan Najeriya ake noma ta.
Eh, to gaskiya ne, bisa hakikanin kiya kasan harkar manoma suna cewa taki ko ya kara ko kuma wasu abubuwa kamar da yanayi dai na rayuwa da ake tare da shi yau ba jiya ba.
Kai ka san inda ake noma doya?
Insha Allah, ina ganin yanda manoma suke noma ta a gona.
Kai dai sayarwa kake, amma an ce ma ana sa taki ne a doya?
Ana sa taki saboda ka san yamba abinda ba a sa taki, inda ka noma ne yanzu mafi yawan su ana sa musu taki.
Yanzu daga safe zuwa wannan lokacin shin kai ci niki?
Alhamdulillah, Allah ba ni daidai gurgudu ba laifi.
Amma ina same ka ne ma ka dau waya kana ta zabga karatu wanda yake nuna kamar jira kawai kake.
Alhamdulillah, ita kasuwa ta musulmai ko musulmi na zama kawai shiru ba abin nan ba, wato Allah ba ka san ba abin nan bane. Ina son kowane lokaci ya kasance bawa ya kasance na bautar Ubangiji sai a kowane lokaci. An samu wani tsaiko na neman abinci a nema, an samu tsaiko na neman ibada sai a yi ibada.
Ga ma wani shago na musamman, naga ana sai da dibino, ana sai da zuma, kuma irin waɗannan abubuwa yawanci da sai a babban masallaci, wato National Mosque ake samun su, amma amma naga an tashi kamar wacce kasuwar ta National Mall. Ga ma jami'in shi wannan shago. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka da rana.
Yawwa malam barka da kasuwa.
Alhamdulillah mun gode Allah.
Ko zaka bayyana mana sunanka?
Sunana Muhammad Umar.
Ko zaka mana lissafin wasu daga cikin su saboda masu sauraron muryar Amurka su sani?
So alhamdulillah kaman yanda idanuwanka suka gani muna sai da kayan abubuwa da suka shafi Islamic medicine kamar abin da suka shafi habbatu sauda man zaitun irin su hulba da kuma sauran abubuwa haka da yawa ga su zuma da kuma abubuwa dai gashi kamar yanda ka gani alhamdulillah idanka sun gani har da kuma irin abin da suka shafi shayi Lipton da kuma irin abin da ya shafi gawayi charcoal kenan da kuma abubuwa dai da yawa tun da suka gani
wannan habbatu sauda din nan da ake fada idan ake samun shi wannan maganin ne a nan Najeriya ne ko daga waje ake shigo da shi
gaskiya magana ba mu da habbatu sauda namu na kanmu mafi yawanci dai akan kawo su ne daga kasashe daban-daban dan Pakistan suna da nasu Egypt suna da nasu duka kasashe zaka samu Saudiya ma suna da nasu kalolin daban-daban haka ake kawo su to gaskiya mafi yawanci ma mutane sun fi yarda da wanda ya zo daga waje ba wai namu na nan cikin gida ba
akwai dama bishiyar ita habbatu sauda din ne anan
gaskiya babu a Najeriya dan ko ka shuka ma ba ta producing ƴaƴan ko kuma abubuwan da ake ka san ko ma tana yi din mu ba ma da ma'aikatu ko kuma menene masarrafa da za su rika tace man su fitar da irin su fitar da ƴaƴan ka san ba ma da su a Najeriya so mafi yawancin su dai gaskiya ana kawo su daga wajen
naga ganyen shayi har da irin ganyen shayi nan da ƴan boko suka fi so wato green tea ana cewa yana da amfani faɗa mana shi kuma daga ina ake samu sa
product din zaka gani China green tea mafi yawancin dai gaskiya koda akwai wanda ba na China ba China sun karbe abubuwan su suke producing din sa kuma sannan star product sunan kamfanin su kuma su kawo mana mu a Najeriya a matsayin su suka yi shi ba wani kasa da zan yi fada ma suke green tea in ba wai China ba tunda sunan kamfanin daga China ne
yawa to abinda mutane za su fi so su sani shine tunda wannan zan ce shagon yawancin kayayyakin sa daga waje ake shigo da su akwai matsalar nan ta canjin dala ga karancin dala dai a Najeriya ga kuma farashin dala yanzu a a kasuwar bayan fage dala ta kai naira 470 da wajen uku ina jin a yanzu haka shin ya shafi farashin kayan da yakin da kuke
so sai ma kuwa dan yanda kake gani kaga wancan habbatu soda na kamfanin Himani nan da kafin yanzu ana saida ta ne ma farashin da bai wuce 700 zuwa 650 ba amma yanzu magana da ake babu ita ma ta kai 1500 babban ta kuma ta kai 2000 da kusan wani abu ya shafi komai daga sani inda ana saida abu 1000 to yanzu ya kai 1500 zuwa 2000 wasu abubuwan ma babu saboda matsalolin ko kuma shigo da kayayyaki amma abinda na fula kai da shi ne ba kayan ne suka karanci ba kudaden da suka yawa ne sa mutane suka ja baya domin sayan kayayyaki kuma wannan abun ya taba kasuwancin kowa ma ba wai iya wannan namu ba kowa da ka sani a Najeriya wannan matsalan dalan ya taba shi gaskiyar magana
ga kuma wani abokin zaman ka shi kuma kawai tasbaha yake ja amma ba hula a kansa in kai malami ne ko ya kai na ga kai ba sai da ka kike amma kana tujin tasbaha
ina tare da shi domin ina ganin yadda yake gudanar da kasuwancin shi kuma wannan sha'awar kasuwancin shi ne ma
shago ne wajen sai da kai ba masallaci bane wuri ya ce ko kai ganin ladan ne za a yi mamaki an ganka da tasbaha kana tuja
ita wannan tasbaha dai ana dan ja domin Allah ya dan karasa sokarin mana da abubuwa haka sakamakon yanayi da aka shiga na wannan lokaci aka shi wannan kamar
abu ne ne aka shiga wani yanayi ne da meka
yanzu yanayi kamar tsadar rayuwa ta samu a da in kana filin kana iya kashe naira 200 to yanzu fa ka kashe 400 domin game da cikin kama zaka koshi kenan yanzu abin da yake damu na yake iya gaya ma kenan sannan kuma haka ko ga rayuwar mutane in ka kalla zaka tausaya jama'a ana wani hali
na shiga magana da kai wannan bai ko sunanka ba
sunana Malam Adamu
Malam Adamu kawai
yawa Adamu Muhammad Adam
mai sunan babana kenan masu sauraron muryar Amurka kasuwa kenan ta FCDA da take dab da ofishin babban ministan Abuja inda muka tattauna da yan wannan kasuwar kuma in Allah ya da wani lokaci za mu sake dawowa mu sake irin waɗannan hira da ke a madadin sashen Hausa na muryar Amurka Nasiru Adamu Yalika yake cewa mu zama lafiya
sauraro kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga maimaitin shirin lafiya uwar jiki
lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka haka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Tusile ya dauke da shirin.
Cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon za ku ji cewa cibiyar kula da cututtuka a nan Amurka ta fitar da wasu bayanai a kimiyance game da yaduwar coronavirus. Dr. Muhammad Ladan zai yi mana matashiya game da kare kai a wannan yanayi bayan fitowa daga killace kai ko kuma kulle da kasashe suka sassauta dokar. Sannan za ku ji amsoshin wasu tambayoyi da suka danganci kiwon lafiya. Duk a cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon, ku biyo mu.
Masallatan Juma'a an kulle da wayauna ni ban taba gani ba. Zan rika yawaita wanke hannu sannan na sanya takunkumi na koma gida.
Cibiyar kula da cutuka a nan Amurka ta fito da wasu bayanai a kimiyance akan yaduwar cutar coronavirus. Bayanan sun nuna cewa yiwuwar daukar cutar akan abubuwa na da sauki sosai. Haka zalika yiwuwar yada cutar a harkoki a wuri bude shi ma da sauki sosai. Amma ana saurin yada cutar a taruka a rufaffen wurare kamar ma'aikatu, wuraren ibada, sinima da wuraren raye-raye. Abinda wannan sakamakon binciken ke nufi shine kada al'umma su gaggawan komawa ofisoshinsu da makarantu da wuraren ibadu da dai makamantan haka. Amma hakan zai rage tunanin daukar cutar ta hanyar taba kayayyakin da ake amfani da su kullum. To Allah ya kyauta, lafiya dai aka ce uwar jiki. Yanzu kuma bari in mika ku ga likitanmu Dr. Muhammad Ladan ya mana matashiya akan irin matakan da ya kamata jama'a su dauka yayin da aka fito daga wannan killacewa ko kuma kulle da hukumomi suka kakabawa jihohi ko kasashe.
Ko da yake an ce mutane su fita su yawo yanda suka kamata, ko da yake an ce ai haka, amma ai wannan kwayar cutar tana tare da mu har yanzu. Saboda haka shawaran da zamu ba mutane shine ya kamata abubuwan da muke yi mu ci gaba da yinsu, kamar yanda zamu in muka shiga mutane inda mutum na da abin nan da ake rufe da baki da hanci wanda ake kira mask, mutum ya amfani da shi. Ko in kana cikin mutane kada ka kusa da mutane, irin kai dan tazara daga mutane haka da yawa kada kai kusa da mutane, wannan ba za ka iya, kada kar ka shiga cikin mutane da yawa, ko da za ka shiga ma ka samu wani abu wanda zai rufe bakinka da hancinka. Domin wannan ciwon da yanda yawanci ba su izinin kimiyya suka ce ba, wannan ciwon na tare da mu sai an samu wani magani na warkar da shi ko wani maganin rigakafi. Amma in ba mu samu waɗannan ba, dole mu rinka lura muna tsabta wanke hannayenmu, muna sa su waɗannan mask ɗin nan, sannan muna lura da inda muke shiga kuma nisa da mutane, kada mu rinka tsayawa kan mutane haka da yawa. Don haka haka dai kuma da ikon Allah zai iya karewa, amma ba abin da zai faru sai dai mun samu ko magani da zai warkar da shi ko kuma wani alluran rigakafi.
Kamar masu kamfanoni ko kuma masu kantuna ko masu kasuwanci da al'umma za su iya ziyartar su ko don sayayya kuma fa.
To Hajiya, kamar masu kantuna to ya kamata su samu irin wanke hannu na tsafta ko kuma ma su samu sabulu da ruwa. In mutum zai shiga ya wanke hannunsa kafin ya shiga. In ya shiga kuma ya tabbatar su raba mutane, kada mutane su yi kusa-kusa da yawa, kada kuma su yadda mutane da yawa su shiga kantin. In dai ko rinka su rinka sami kamar mutane biyu, uku ko hudu a lokaci-lokaci suke shiga, ba kowa ya shiga gabaki daya ba. Mutane kamar uku hudu sun shiga, an kare su sun fita, sai a sake sa kamar hudu biyar ko shida. Kada dai a sa mutane da muka saba a tunkusa a wuri daya. To haka to kuma da ikon Allah zai iya kare kowa. Amma dole a samu irin ruwan nan ko ruwa da sabulu ma ya fi sauki, wanda mutane za su rinka wanke hannu su kafin shiga, ko kuma shi irin wannan sanitizer ɗin da ke amfani da shi, wannan shi ma kan taimaka. Kuma in dai mutane na da kokari, in dai wurin ya cika da yawa abinda ake sa a baki, da in dai za su iya sa wannan su ma mask ɗin nan. To Hajiya,
to makarantu da kuma wuraren ibada su ma wani shawara za a ba su, domin su ma wurare ne na cinkoso.
Makarantu da wurin ibada, abin da ya kamata a wuraren nan shine, na farko a makarantu ko yaro in ya zo zafi da safe za a dauki zafin jikinsa, body temperature kenan da turanci sannan a samu su wadannan abubuwan da ake wanke hannu tsaftace hannu sannan a dauki kuma zafin jikin yaran kamar tsakiyar rana da kafin su tafi gida sannan kuma yawanci idan za a rage yawan yara a aji dole a rage yawan yara a aji su ma wuraren ibada kuma ya kamata a rinka daukan zafin jikin mutane in suna za su shiga wurin sannan mutane za su rufe bakin su da hancinsu to wannan shi ma zai taimaka kware da gaske amma kuma su ma dole a samu abin nan da ake kira sanitizer wanda za a goge hannu amma shi ma rai ibada a rage yawan mutane cunkosa
to su kuma babba Haruna Bajoga da Haladu Musa Bajoga sun ce wai shin idan mutum ya warke daga cutar corona yana iya sake kamuwa
to bai kamata mutum ya sake kamuwa da wannan cutar ba domin in mutum ya kamu da cutar cikinsa kan yi waɗansu ƙwayoyin halitta da ke kare da sake kamuwa wannan cutar amma tun da wannan corona din sabon cuta ne wanda muka ce novel corona to tabbatar ba amma bai kamata mutum ya sake kamuwa da wannan cutar ba
to sun kara da cewa a tarihin duniya an taɓa samun wai cutar da ta karaɗe duniya kamar coronavirus
to akwai cutar da ta fito a 1918 wanda ake kira Spanish flu ita wannan ta kashe mutane miliyan barkatai saboda haka wannan ma ta fi tsanani bisa ga wannan corona da muke da ita yanzu nan
shi ko Dahir Manjas Gobir Sama Rosaria yana tambaya wai idan Allah wai me yasa mutum idan yana barci wai ya fitar da zufa koda kuwa ana sanyi ne
to mutum dai bai kamata ya rinka zufa lokacin sanyi ba dan dai lokacin zafi ne mutum na iya zufa amma malamin kowane lokaci yana bacci kuma yana zufa lokacin sanyi ya kamata ya je wani likita a duba shi domin akwai wasu abubuwa da ke cikin jikin ɗan adam waɗanda ke sa in jikin mutum ya zafi da yawa ya zufa inda sanyi ne to jikin mutum ya kamata bai kamata ya zufa domin zafi ne ya kamata yana cikin jikinsa saboda haka malami ya je ya duba akwai wasu a yi halitta da jikin na adam da sun canza da yawa yakan sa mutum ya rinka zuba da sanyi so ya je wani likita a dube shi
to likita a wani hali ake ciki yanzu da wannan cuta ta COVID-19 ana samun sauki kuwa
eh ana samun sauki haji akwai wadansu wurare kamar irin su New York a tsananin ciwon ya rubu kware da gaske akwai kuma wadansu wurare kamar irin a nan kasan kamar irin su Dakota da sauransu abin karuwa yake so abin yana daga kowane ɓarayin ƙasar yana bambanta amma a gabaki ɗaya yana ɗan raguwa kaɗan.
To da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na lafiya uwar jiki na wannan makon. Muna fata an amfana a kasance mako na gaba domin jin wasu shirye-shiryen masu ƙayatarwa. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Julie Lovers Gresham da ta haɗa mana shirin ke ce Aisha Tusile. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Yanzu kuma ga zangonmu na nasihar Lahadi.
Sunana Reverend Dr. Shu'aibu MBL, shugaban makarantar tauhidi na Ekwa a Bayara, wato Ekwa Theological College Bayara. Godiya ga Allah, abinda ya shafi alheri daga Allah yake, kuma abinda addinin Christianity ya koyas shine kowane Kirista ya yi alheri wa dukkan al'umma, ko ka san shi ko baka san shi ba, ko yana addini tare da kai ko ba tare da kai ba. Kuma alherin ya sa Yesu Almasihu ya zo cikin duniya, ya koyas, ya wa'azantas, shi ma ya aikata alheri a mutane daban-daban, da kutare, da makafi, da guragu, da ma waɗanda suka kamu da cututtuka iri daban-daban. Yesu yana so mu koyi wannan, sai annan sai ya ce albarka ne ku masu tawali'u, gama Allah yana jin dadin wannan. Yana ce mana mu yi jin kai ga kowa domin mu ma mu sami jin kai a wurin Ubangiji Allah. Kuma duk wani abin da ke da kyau, abin da ke da gaskiya, abin da ke da kamun kai a ciki, yana ana so Krista ya zama mai jajircewa a ciki, da cewa yana yin ayyuka masu kyau, Allah ya ji dadin sa, ya sami albarka a ranar gobe kiyama.
Masu sauraro sare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari Auna daga nan Birnin Washington DC nake sallama da ku.